sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:40 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau 8 ga watan Nuwamba 2018, kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya tilastawa babban attorney general ya aje aiki a jiya Laraba. Bayan haka kasar Pakistan ta saki yar Kristen nan Asiya Bibi daga gidan yari bayan an kuwanke ta daga zargin aikata laifin sabon Allah. Wani jami'in cocin Presby a Kamaru kuma ya ce an saki dalibai 79 da aka sace su daga makarantarsu.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za mu nazarin zaben rabin wa'adin da aka gudana a nan Amurka, inda aka raba reni tsakanin jam'iyyar Republican da kuma Democrat a wani zabe na tarihi.
Abubuwan tarihin da suka faru a wannan zaben sun hada da cewa akwai mata fiye da 100 da suke kan hanyarsu ta zuwa majalisar wakilai ta tarayya a Amurka, wanda hakan bata taɓa faruwa ba.
Abin da shirin namu zai ta'allaka kai kenan yau, za ku kuma ji inda aka kwana dangane da batun biyan mafi karancin albashi a Najeriya, amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya tilastawa babban attorney general sa ya aje aiki a jiya Laraba, wani mataki da 'yan jam'iyyar Democrat suka ce zai iya yin sanadin kawo ƙarshen bincike da mai bincike na musamman ke yi. Sanarwar Murabus da Jeff Sessions yana kunshe ne a cikin wata wasiƙa da ya baiwa shugaba Trump, yana mai cewa ya aje aiki kamar yadda shugaban ƙasa ya buƙaci ya yi, wanda hakan ke nufi an tilasta masa ne ya aje aikin wanda yake ajewa a baya, duk da cewa ya yi tsayin daka da wato da wulakanci da kuma cin mutunci da shugaban ƙasar yake masa, saboda ya ƙi wanke hannunsa akan binciken batun Rasha. A cikin wasu tagwayen sakonnin Twitter akan sanar da ficewar Sessions daga ma'aikatar shari'an ƙasar, Trump ya gode masa, wanda shi Trump din ke kiransa attorney general sa da basu da jituwa, kuma ya ce nan ba dadewa ba, za a zabo wanda zai mai madadin sa na dindindin. Shugaban kasar ya ce shugaban ma'aikata na ofishin attorney general Matthew Whitaker zai rike wannan mukami na jagorancin ma'aikatar shari'an kasar. Kasar Pakistan ta saki yar Kristen nan Asiya Bibi daga gidan yari da ke birnin Multan bayan kotu ta wanke ta daga zargin aikata laifin sabon Allah. Jami'an Pakistan sun ce ta bar gidan yari ne a jiya Laraba, kuma aka dauke ta da jirgin sama zuwa wani wuri da ba a bayyana ba. Jama'an sun ce an ki bayyana inda take ne saboda barazanar da ake yi wa rayuwarta. Lauyanta Saiful Maluk shi ma ya tabbatar da sake wannan matar wanda yake neman mafaka a kasar Holland, sai dai ya ce bai san inda take ba a yanzu. Wannan babban hukunci da kotun kolin Pakistan ta yanke a ranar 31 ga watan Oktoba ya canja hukunci na baya da aka yanke mata a cikin shekarar 2010 akan laifin tabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai sakin nata ya tada rikici na kwanaki 3 a cikin kasar, inda kungiyoyin musulmi suka yi zanga-zangan kalubalantar hukuncin na baya kuma suna buƙatar a aiwatar da hukuncin kisa a kanta. Su kuma ya kansa kai na kungiyar Tahrik Labbaik ya Rasulullah sun rufe hanyoyi a manyan biranen Pakistan, kuma suna kira da a kashe alƙalan kotun kolin da suka yanke hukuncin sake ta. Wani jami'in cocin Presby a Kamaru ya ce an saki dalibai 79 wanda aka sace su daga makarantarsu da ma shugaban makarantar. Ana zargin mayakan sa kai na yanke masu amfani da harshen Ingilishi na kasar da yin garkuwa da daliban bayan sun sace su a ranar Litinin daga makarantarsu na cocin Presby wanda ke garin Bamenda mai fama da tashin hankali da ke arewa maso yammacin kasar. Jama'an sun ce yaran maza da mata yaran maza wato yan shekaru 11 zuwa 17 ba su cikin hayyacin su, amma duk da hakan dai za iya cewa suna cikin koshin lafiya, sai dai ba a gano dalilin da yasa aka sako su ba. Amma kuma wasu ma'aikatan makarantar da aka sace su tare da ɗaliban ya zuwa jiya Laraba ba a sako su ba. A ranar 31 ga watan Oktoba ba an yi garkuwa da wasu yara wato ɗaliban makarantar 11, amma kuma daga bisani an sako su. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi alfahari da samun abin da ya kira gagarumin nasara a zaben shekaran jiya Talata na rabin wa'adi, bayan jam'iyyarsa ta Republican ta ƙarfafa rinjayenta a majalisar dattawa, yayin da jam'iyyar Democrat ta kwace rinjaye a majalisar wakilai a karon farko bayan shekaru 8. A wani sakon Twitter da ya aiki a jiya Laraba, Trump ya ce duk wanda suka yi aiki tare da shi a yakin neman wannan zabe na rabin wa'adin sun rungumi wasu shirye-shirye nasa ne wanda gwamnatinsa ta kawo masu inganci, kuma ya ce sun yi kokari sosai. A wani taron manema labarai a fadar White House, Trump ya daga wa manema labarai kafa a lokacin da yake kimanta zaben wanda aka yi shekaran jiya. Ya faɗa cewa Republican ta sauya tarihi, inda ta lashe kujerun majalisar dattawa masu yawa, kuma ta doke ɗan jam'iyyar Democrat mai ci a lokacin da majalisar darayyar ta fara zama na farko bayan an zaɓe shi shugaban ƙasa a shekarar 2016. Trump ya ce tarihi ma ya ga ayyukan kirki da suka yi wa jama'an ƙasar, lamarin da ya kawo ƙarshe tarihin nan wanda jam'iyyar shugaban ƙasa ke faɗuwa a zaɓen rabin wa'adi. Ya kuma ce mutane 9 a cikin mutane 11 da ya taimaka musu a yakin zaɓe sun yi nasara. Trump ya ce daidai yake da duk wani rashin gaskiya da 'yan jam'iyyar Democrat za su yi a majalisa, amma kuma ya ce idan suka shirya gudanar da wasu bincike na son zuciya, to yana gaba da su a wannan fannin. Har yau dai shugaban na Amurka Donald Trump ya ce baya gaggawan wato kammala yarjejeniya da kuma ɗauke takunkumi akan Koriya ta Arewa. Ya ce zai so ya ɗauke wannan takunkumin, amma kuma akwai buƙatar ita Koriya ta Arewa ta amsa buƙatunsu. Ya ce wannan wani abu ne na ɓangarori biyu, inji shugaba Trump yana faɗa wa manema labarai a jiya Laraba a fadar White House. Ya faɗa wa manema labarai cewa ya yi nasara da dama a kan Koriya ta Arewa fiye da duk wasu gwamnatoci na Amurka, kuma yana shirin gudanar da wani taron ƙoli da Kim Jong-un a farkon sabuwar shekara. Trump da ya yi jawabi ne jim kaɗan bayan an soke wata ganawa da za a yi a yau Alhamis tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kuma wani babban jami'i mai baiwa Kim shawarwari da ake kiran shi Kim Jong-chol.
Sau a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto labarai. To bari mu buɗe babi na gaba da zaben rabin wa'adi da aka gudana a nan Amurka, inda aka yi tarihi ta fannoni da dama. Aliyu Mustapha Sokoto ya yi nazarin zaben, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
A daidai wannan lokaci da muke son mu ba ku alƙaluma na wasu daga cikin abubuwan sha'awa da suka faru a wannan zabe na tsakiyar wa'adi da aka yi Amurka a Talatin nan. Muna sa a san cewa akwai wurare da dama da har yanzu ake samun sakamakon su, ma'ana ba su kammala ba, amma dai abin da aka tabbata a zuwa yanzu shine cewa 'yan jam'iyyar Democrat sun kwace majalisar wakilai ta Amurka. A daidai wannan lokaci da muke ba ku wannan rahoto, suna da kujeru 222, yayin da 'yan jam'iyyar Republican suke da 199. To amma 'yan jam'iyyar ta Republican sun rike majalisar dattawa GAM, ya zuwa yanzu dai suna da kujeru 51, 'yan Democrat kuma suna da 45. Abubuwan tarihin da suka faru a wannan zaben sun hada da cewa akwai mata fiye da 100 da suke kan hanyarsu ta zuwa majalisar wakilai ta tarayya a Amurka, wanda hakan bata taɓa faruwa ba. Sannan a karon farko akwai mata musulmi guda biyu da aka zaba, ɗaya Rashida Tlaib daga jihar Michigan da kuma Ilhan Umar daga jihar Minnesota, da su ma za su zama sababbin 'yan majalisar wakilan tarayya, wanda hakan bai taɓa faruwa ba. Jihar New York ta ba da mace ta farko mafi ƙarancin shekaru, 'yar shekaru 29 da haihuwa, Alexandria Ocasio-Cortez, wacce ita ce za ta zama matashiya ko kuma 'yar majalisa mafi ƙarancin shekaru a tarihin Amurka da aka taɓa yi. Sannan jihar Maryland ita ma ta yi abin tarihi, domin Larry Hogan, gwamnanta na yanzu nan, kuma wanda zai ci gaba da zarcewa shine dan jam'iyyar Republican na farko da aka ta zabe har sau biyu tun shekarar 1954. Ha kuma an yi abin tarihi domin an zabi mata a karon farko a matsayin gononi a jihohi irin su jihar North Dakota inda aka zabi Kristi Noem da kuma jihar Maine inda aka zabi Janet Mills a matsayin gononi mata na farko na wannan jihohi. Jihar Colorado kuma ta zabi mutum na farko wanda ya fito gaba gadi a duniya ya bayyana kowa cewa shi dan luwadi ne, wato Jared Polis bai boye ma kowa ba. Sannan kuma akwai jihar Texas wacce a karon farko ta aiko mata guda biyu wanda dukansu yan jinsin Latina ne, wato masu amfani da harshen Spanishanci da suka hada da Veronica Escobar da kuma Sylvia Garcia. Sannan kasan nan ta Amurka akan ce Indiyawan daji suka fara kafata a wannan shine karo na farko da aka samu mata guda biyu da za su zo su wakilci wannan jinsin wannan mutane din. Wannan sun fito daga jihar New Mexico wacce ta aiko da Deb Hallam da jihar Kansas wacce ta aiko da Sharis Davis. Sannan kuma a karon farko za a samu su jihohi da wannan shine karon farko a tarihin su da suka taba aika ko kuma zaben mata bakakin fata domin su wakilce su a majalisar tarayya. Wannan sun hada da jihar Connecticut da ta aiko Johanna Hayes da kuma jihar Massachusetts da ta zabi Ayanna Presley. To wannan shine sakamakon da muke da shi a hannu a yanzu. Idan mun samu karin sakamakon za mu kawo muku shi. Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington.
To a gaida na Sokoto, mun kuma sake gayyatar bakin nan da suka fafata a zauren tsaka mai wuya kan wannan zabe. Haji Yahuraira Musa ɗan jam'iyyar Democrat daga birnin New York da Malam Yahaya Nok ɗan jam'iyyar Republican daga jihar Minnesota da kuma Aminu Yakubu Lame ɗan Independent daga jihar Ohio domin bibiya kan yadda zaben ya kaya da kuma yadda zai sauya lamura a nan Washington. To na fara da tambayar Huraira, yadda su ƴan jam'iyyar Democrat da suka ji da farko lokacin da aka sanar da wannan zabe, kasancewa da farko dai an zaci cewa za su samu fiye da yadda zaben ya kasance a wannan lokaci, sai ta ce
yanzu dai shugaba Muhammadu Buhari ya ba da tabbacin cewa sai maganar nan ta kai majalisa domin ta zama doka kamar yadda dokokin Najeriya suka tsara, sannan kuma kungiyar Kwadagon tana ci gaba da yiwa magoya.
To sai a gafarce mu, bari mu koma kan wancan rahoto.
Mukan alhamdulillah mun ji daɗi, not that yanda muka so ya faru, mun so ma ya fi haka, amma tunda mun karbi House of Rep yanzu ai alhamdulillah there are a lot of things that will be able that da zamu iya hanawa ayi, kuma da za a iya sa mutanen da suke abubuwan da bai kamata ba a tsaida. Yanzu zan ji daɗi na abinda na faɗa ranan can. That's what America is about. America ta nuna mana, mutanen America tun nuna mana ba sa son ha'inci, ba sa son abinda wannan president din nan yake yi. Shi yasa suka fito da matan Republican da matan Independent da su mazan su da kowa suka ce to su kan ba su san halayen su, za su zo su bi bayan ɗan Democrat su taimake su a karɓi wannan gidan nan. Banda haka, dubi matan da aka ba hanya suka shiga mulki yanzu. Banda matan ma ga ƴan Native Americans biyu aka ba su suka ci nasara, mata musulmai biyu aka ba su suka ci nasara duk a ƙarƙashin Democrat. Ai a gaya min da kwanakin the last time shi Republican na cewa wai su Republicans na son kowaye, gaya min mutum ɗaya baƙi da musulmi da Native American da aka ce suna taimaka sun ci a ƙarƙashin su. Partin su yanzu ya zama kawai partin turawa ne da kuma tsofaffin turawa maza.
Wato Haji Yahuraira, me zaki ce game da ƴan jam'iyyar Democrat da su kuma suka rasa kujerinsu? Su ma ƴan jam'iyyar Democrat sun yi asarar kujeru.
A sun yi asara, amma bakin asaran da muka yi bai kai abin da su suka yi asara ba. Kin ga kowannan aiki inda suke wanda suka karɓa, wannan house din shi ne ma ya fi ƙarfin. Don duk abin da ba a son wannan mutumin president din ya yi za a hana shi daga wannan House of Rep ne kafin ma a je na Senate din. Kin gane su suke low. So duk waɗannan abubuwan da yake maganan cewa na immigration, na healthcare da su meye da yake so ya hana ba zai yiwu ba ne yanzu. Kuma wannan taxes da yake ɓoyewa yanzu za a so a fito da shi a ce ya zo ya gaya mana me ya sa shekara goma bai biya taxes ba. Sannan kuma za a fito mu ya zo ya faɗi abin da yake tai a Rosha ɗan da yake bakwayewa. Kin gane?
Wato bari mu je jam'iyyar Republican. Malam Yahaya, ya kuma ga zaben.
Kin gan cewa 1994 Bill Clinton yayi losing 56, Bush yayi losing 46. Shi Obama ai shi ma ba yaka from 146 from 256 to 46. How many seats ne the Trump ya losing? 27. So ba nuna cewa ba a son shi ba. Kuma when the Trump ya tsaya musu ya yi musu campaign ba su yi losing ba. Kin gane? When the Trump ya tsaya ya yi musu campaign ba su yi losing ba. So abin da yasa Republicans suka yi losing shewa.
Eh dama ana son tambaye kan ce menene yasa kake ganin jam'iyyar Republican ta rasa wasu kujeru a waɗansu wurare.
Eh sun rasa. To kin ga abin da yasa kin san tun 2017 news media suna ta cewa ai blue wave ba a son Trump. Sai about 45 Republicans suka yi resign ko kuwa sun shiga takara. Shi yasa. To kin san in wanda yana kan kujera da kyar a fidda shi. So amma tun da suka fita sun ce ba za su shiga takaran ba. Shi yasa aka sa wanda ba a san su ba. Shi yasa har ma Democrats sun ce ba wai because ba a son Trump bane.
Wato na ce ba Malam Yahaya, kana ganin waɗannan waɗanda suke majalisun nan da suka janye wannan karan suka ce sun yi ritaya ba za su sake tsayawa takara ba. Sun tsaye da wannan shawaran ne sabili da basu gamsu da yadda shi shugaba Trump yake tafiyar da harkokin mulkin shi ba ko kuma sun ainihi mai a ganin ka me yasa suka.
To akwai wanda ake kira su establishment wanda suna siyasa, su dai ba aikin su siyasa ne. So su da suka gan Trump ya shigo sai sun ce ai wannan zai dagura mana ayyuka. Tunda shi ba mai siyasa bane. Abubuwan da mun saba muna yi ba za mu samu buyi ba. Kuma ga news media da CNN da sauransu suna ta cewa Trump ba mutumin kirki ba, Trump wannan Trump wancan. Sai sun an ce ai Republican za su lose. Sai da wayannan suka gani matsorota. Kama ina son ce kama yadda shi Shata Alhaji Mamman Shata Mariga ya ce matsoroci ba shi goninta kowane ne. To masu tsoro sun gudu. Wanda suka tsaya kuma sun yi nasara. Abin da ya sa Democrats sun yi nasara kenan. Amma da wanda sun tsaya sun yi fada. I mean, sun takaran da za su ci. Democrats ba za su taba ci ba.
Wato bari mu koma ɗan independent Aminu. Kai da yake kai kana kusan sai in ce kai ɗan kallo ne a wannan fadan. Kana zaɓen da ka gan ya dace ne. Ya ka ga wannan zaɓen?
To kin san daman kamar yadda su da wato ɗan Democrat da Republican suke faɗa akwai gaskiya haka ne kaɗan cikin abubuwan da suka faɗa. Amma akwai kin ga wato muhimman abin da ya sa 'yan Republicans wato yawancinsu ba su abin nan ba, ba su yi nasa ba musamman wajen riƙe House of Reps wato shugaba abin nan na tarayya kenan na ƙasa, majalisar tarayya na ƙasa. Yawanci America haka suke. In aka zaɓe ka shugaban ƙasa ya zama na fatin ka so suka rike majalisar dattijai da majalisar ƙasa, wato duka in kika duba tarihi yawanci bayan shekara biyu sai ya zama na ɗaya ya koma wajen Democrats ɗaya saboda yawanci America suna son wato rababben gwamnati saboda su rage ƙarfin shugaban ƙasa. To yawanci wasu abin da ya sa kin ga kamar wasu za su ga kamar abin da Bill Clinton ya yi, Barack Obama ya yi da farkon shigowansu ba su so ba. Shi yasa sai su ce to bari su rage karfin shugaban kasa saboda an saka bashi cewa Democrats ne suke rike da majalisar dattijai da kuma majalisar tarayya karfin shugaban kasa ya yawa. To amma yanzu shi abin da suka yi na farko kenan abin da ya karasa wato shi Donald Trump ya rasa wato ya faɗi kenan. Republicans suka faɗi wato shugaban majalisar tarayya ya fice daga hannunsu. Na biyu shine akwai jihohi wanda yawanci masu sauraron ku ba sani ba. Jihohi yawanci gwamnati su suke zana wato mazaɓa. To yawanci kuma za ki ga mazaɓan in aka zana, akan zana ne yawanci saboda partin da take da shugabanci a jiha ya zama da cewa su suke da upper hand, wato su suke da advantage. Zana mazaɓan za su zana ne yadda zai taimake su ya zama da sun tara mazaɓansu kashi-kashi hakan nan. To amma kuma in kai ya wuce misali ya wuce wato kundin tsarin ƙasa in aka nuna cewa kai wannan zanar mazaban ne saboda ka kebe wato wani kala daban ko fari ko baki, wato zai zama na cewa ka yanke kundin mulki. Saboda haka in kun tuna kwanaki wato wajen shekara ɗaya shekara biyu da suka wuce, mutane da yawa a jihohi sun yi ta wato kusan wannan sha'anin. Shi yasa wato kotuna suka sa gwamnonin da suka haka suka koma mazaban yadda suke da ada kafin Donald Trump ya shiga. Wasu za ki ga shi yasa wato ya zama cewa da aka koma mazaban daɗin wanda aka wato mazaban sabbin da aka yi don wato Republicans su samu su yi nasara, sai ya zama na an cire su daga wajen. Saboda daman yawanci an kakkasa su ne yadda wajen da farare suka fi yawa wanda suke bin bayan Trump za su zaɓe su, kamar jihar Pennsylvania. Da aka sake koma mazaban da suke da shi yasa yanzu Pennsylvania wajen wato 'yan majalisar tarayya wajen hudu ko biyar 'yan Republicans suka rasa kujeransu. Saboda daman haka yake Pennsylvania daman yawanci sukan je wato wa 'yan Democrats ne. To haka kuma in kika duba Michigan da shauransu na biyu kenan. Sannan kuma akwai babba abu shine cewa da wato wanda yawancin suka sa taimakawa Donald Trump ya ci zaɓe mata ne farare masu ilimi wanda yawanci suke birnaye. To yanzu ga alamu sun janye masa sun koma wajen Democrats. Haka kuma independence kamar mu yawanci ga alamu lambobin da muke gani cewa sun gujewa Trump. Saboda to wa'annan wato groups guda biyu din sun suka tura Trump. Tunda in kika duba duk wato ta ƙuri'an da aka tara a ƙasar baki ɗaya wajen kusan miliyan 200 ne da biyu. To kashi wajen 56 'yan Democrats ne suka samu, kashi 50 wajen 54 zuwa 55 da Republicans suka samu, wanda kusan haka suka samu lokacin da aka zaɓi Donald Trump. Saboda haka in kika duba wannan Donald Trump bai sake ƙara wasu ba akan wato wanda wato masu alakan Donald Trump tunda sai ma ya ragu masa saboda wancan sun kuje masa. Amma kuma in kika duba wanda suka zaɓi suka jefa ƙuri'a Democrats sun ƙara akan shekara biyu da ya wuce. To haka kuma jihohi kin ga kamar jihar Pennsylvania yanzu 'yan Democrats ne, kamar jihar Michigan Democrat ne gwamna, jihar Wisconsin kin ga kuma duk kowane ɗaya ko biyu daga cikin wa'annan jihohi inda Hillary Clinton ta ci wa'annan da Donald Trump yau ba a maganansa.
Wato nace ba Aminu, kana gani a wancan lokacin da independent da kuma waɗansu mata masu ilimin kamar yadda ka faɗa 'yan boko da suka zaɓi Donald Trump, kana ganin yana da nasaba da fushi da waɗanda suke goyon bayan shi Bernie Sanders suka juya ma jam'iyyar Democrat? Yana da nasaba da wancan ko kuma dai wani dalili ne daban yasa da suka zaɓe shi yanzu ba su zaɓe shi ba?
Kaɗan daga cikinsu akwai haka, amma kuma mafi yawan wato dalili shine kin san wato yadda Russia suka yi baja-baja a cikin sha'anin zaben ƙasa. Saboda yawanci sun yasa ya zama yawanci ko da mata in kika duba lambobin da suka gujewa Hillary Clinton saboda wannan campaign ne na Russia. Amma kuma akwai wanda wato na Bernie Sanders din da suka yi fushi yadda Democrats suka masa, shi yasa yanzu suka soke wannan wato zaben azo Democrats na super delegates.
To sai ku tare mu a shirinmu na hantsi domin jin ci gaban wannan bibiya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda nan agogo muke cewa karfe 2:20 na asuba. Kamar yadda za ku ji wato har yanzu tana ƙasa tana dabo a Najeriya dangane da batun biyan mafi ƙarancin albashi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Umar Faruk Musa ya haɗa mana.
Yanzu dai shugaba Muhammadu Buhari ya ba da tabbacin cewa sai maganar nan ta kai majalisa domin ta zama doka kamar yadda dokokin Najeriya suka tsara. Sannan kuma ƙungiyar Kwadagon tana ci gaba da yi wa magoya bayanta bayani cewa maganar fa har yanzu da sauran tazara, domin ana ci gaba da ɗaukar matakan da zai kai ga wannan al'amari ya zama doka. Akan haka dai shugaban ƙungiyar ta Kwadago ta Najeriya Ayuba Wabba ya bayyana tun farko cewar fargaban da ake yi na cewa waɗansu wai gwamnati ba za su iya biyan wannan albashi ba zai iya yin tasiri ba, domin maganar nan dai sai an bi ƙa'idoji da za a tabbatar da ita. Game da jinkirin kuma da ake samu dangane da yiwuwar cewar sai an ɗan ɗauki lokaci kafin wannan magana ta tabbata domin sai an je majalisa, Ayuba Wabba yana ganin cewar
zancen jihohi ba za su iya biya ba idan aka rage kudaden da ake kashewa ta hanyar da bai kamata ba, abinda ake cewa good governance. Lallai mun tabbatar akan cewa za a samu mafita wanda kowane jiha za ta yi, kuma saninka ne cewa jihohi da yawa sun yi kalama akan cewa za su biya. Saboda haka kalilan su zo su fake da cewa ba za su iya biya ba wannan, ina ganin ba abu bane wanda za mu yarda da shi. Mun ce ma kowane gwamna wanda ba zai iya biya ba ya je jihansa, kar ya zo nan Abuja ya ce ba zai iya biya ba, ya je jihansa ya tara ma'aikata da pensioner da iyalansa ya ce musu ba zan iya biya ba, kuma ga dalilina. To na tabbata daga wurin za su ba shi ansa, kuma idan ansa nan ya zo wurinmu shi ne za mu yi amfani da shi, saboda haka shi ne mafita wanda muke ganin zai taimaka mu kowa da kowa. Kuma za a duba halin da ma'aikaci da mai karɓar pension yake ciki yanzu, 18,000 kan kai buhuncin ka ba ciwon na saya, 18,500 na saya. Ai kamar yadda ka sani, shi yasa a nan take ma ya gaya mana akan cewa takardar fa sai ta je majalisar dokoki, wanda na tabbata akwai abin da ake kira public hearing. Wato za a bada dama domin kowa ya faɗa albarkacin bakinsa. Shin 30,000 ɗin ya yi ma ma'aikaci yawa ne ko kuwa ya yi daidai? Kaga duk wanda yake wani ƙurfi ya jira lokacin da za a yi wannan zama na musamman, sai ya zo ya faɗa albarkacin bakinsa, mu ba muna wurin domin mu kare kuma ma'aikata. Amma muna ganin cewa idan aka duba abin da idan basira, to kowa ma zai samu mafaka, kuma za a samu lallai daidaituwa kamar abin da ake kira middle point, domin a ga cewa wannan abin an samu da ma'aikaci ya samu wani abin da zai tallafa ma iyalansa.
To madalla Malam Ayuba Wabba kenan, shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya a Totona, da yayi da mu a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Malam Sadiq Abba, ɗaya da cikin mambobin wannan kungiya ta kwadago ta Najeriya, domin in ji ko yana ganin jinkirin da za a samu kafin majalisa ta tattauna ta duba ta ba da amincewarta ba zai sa ma'aikata na Najeriya su kagara ba, ganin cewa ana ta murna kamar 30,000 ɗin zai tabbata ko da yake sai majalisa ta ba da amincewarta.
To abin da yake faruwa shi ne, da yake ita kungiyar kwadago ta kayyade iyakar lokacin da ya kamata a ce abin ya kasance, saboda ka a samu matsala akan wannan, amma yana da kyau a bude ma 'yan Najeriya duk abubuwan da aka yi su san ga ka'idoji da abin ya kamata a bi kafin abin ya kana, saboda kai ya zama tun 'yan ma'aikata sun zo sun sa rayuwa su kila yau gobe kowa na jin aljihu ne abin da sai ya kasance abubuwa ba haka nan ba. Da yake abu ne wanda ya zama to kamar shugaban kasa kamar da yace sai ya kai majalisa, ita kuma majalisa sai ta tsaya ta duba ta ga yiwuwa cewa shin karawa ya kamata a yi ko kuma ragewa ya kamata a yi daga abin da bukata ta kasance, ko kuma za a tsaya akan 30 din.
Sadiq Abba Abubakar kenan, wani ma'aikaci a Najeriya, tattauna da ne da shi dangane da matsayin da kungiyar kwadago ta cimma da gwamnatin tarayyar Najeriya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya tilastawa babban attorney general ya aje aiki a jiya Laraba, wani mataki da 'yan jam'iyyar Democrat suka ce zai iya yin sanadin kawo ƙarshen bincike da mai bincike na musamman yake yi. Sanarwar murabus da Jeff Sessions ya yana kunshe ne a cikin wata wasikar da ya baiwa shugaba Trump, yana mai cewa ya ajiye aiki kamar yadda shugaban kasar ya nema, wanda hakan ke nufi an tilasta masa ne ya ajiye aiki wanda yake ajiyewa a baya, duk da cewar ya yi tsayin daka da wulakanci da cin mutunci da shugaban kasar yake masa saboda ya ki wanke hannu a cikin binciken batun Rasha. Kasar Pakistan ta saki 'yar Kristen nan Asiya Bibi daga gidan yari da ke Multan bayan kotun kasar ta wanke ta daga zargin aikata laifin sabon Allah. Wato jama'ai na Pakistan sun ce ta bar gidan yari ne a jiya Laraba, kuma an ɗauke ta da jirgin sama zuwa wani wuri da ba a bayyana ba. Jama'an sun ce an ƙi bayyana inda take ne saboda barazanar da ake yi wa rayuwarta. Wani jami'in cocin Presby a Kamaru ya ce an saki ɗalibai 79 da aka sace su daga makarantarsu da ma wani shugaban makarantar.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen na safe da yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hatsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da kuma Malam Siri da ya haɗa shiri da ba da umarni, sai kuma injiniya mu na yau Daryl Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hatsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.